kasan Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masauraran mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi 19 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da shirin tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yan bindiga sun saki karin dalibai 10 da aka sace watanni 2 da suka gabata daga wata makarantar Baptist a arewa maso yammacin Najeriya. Prime Minister Australia Scott Morrison ya faɗi yau Lahadi cewa kamata ya gwamnatin Faransa ta san cewa kasarsa tana da damuwa matuƙa game da jiragen ruwan Faransa kafin yarjejeniyar ta watsi a makon da ya gabata. Wani rahoto a cikin jaridar The Guardian ya ce likitocin Amurka da ke kula da marasa lafiya da ba a yi musu allurar rigakafin corona ba suna matuƙar shan wahala yayin da cutar ke ci gaba da yaduwa a karo na hudu a duk faɗin ƙasar.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto akan wani kisan gilla da yan fashin daji suka yi ma wasu al'umma a wata alƙarya.
Idan shi kumfam da shi yan shi yan so ne shi yan ko ta yare nan masu abinci wanda sun kan bi da ta magai mun wadda su fa da baya dai mun duko ta da mu kuma kai ta asibiti.
Haka zalika taron masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Nijar ya nazarci wasu daga cikin hanyoyi da suka kamata a bi don kawo daidaito da magance taɓarɓarewar tsaro a ƙasar.
In wani zai shigo da bindiga ta hanyar ku zai shigo, to kaga wanga aiki shine muka yi yau shekara 10.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya. Yan bindiga sun saki karin dalibai 10 da aka sace watanni 2 da suka gabata daga wata makarantar Baptist a arewa maso yammacin Najeriya. Kamar yadda jami'in makarantar ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters. Reverend John Hayab, mai kula da makarantar sakandaren Baptist ta Bethel, ya ce dalibai 21 na makarantar sun ci gaba da zama a tsari. Ya ce an biya kuɗin fansa da ba a bayyana ba don a saki dalibai 8 yayin da aka sallamu wasu 2 saboda rashin lafiya. A watan da ya gabata, mahara sun saki dalibai 15 daga makarantar bayan da aka sako wasu mutane 28 a watan Yuli bayan sakin rukunin farko na 28 kwanaki 2 bayan farmakin. Kimanin dalibai 150 ne suka ɓace bayan wasu mutane ɗauke da makamai a cikin watan Yuli suka kai hari makarantar da ke jihar Kaduna a Najeriya. Garkuwar dalibai na 10 kenan tun watan Disamba, wanda hukumomi suka danganta da wasu masu aikata laifi ne ke neman kuɗin fansa. Prime Minister Australia Scott Morrison ya faɗi yau Lahadi cewa kamata ya gwamnatin Faransa ta san cewa ƙasarsa tana da damuwa matuƙa game da jiragen ruwan Faransa kafin yarjejeniyar ta watsi a makon da ya gabata. Faransa ta fusata kan matakin da Australia ta ɗauka na janyewa daga yarjejeniyar da aka ware ta buliyoyin daloli don ƙera wasu jiragen ƙarƙashin ruwa na Faransa, maimakon haka ta koma ga jiragen Amurka masu amfani da makamashin nukiliya. Faransa ta kira jakadunta daga Australia da Washington tare da zargin ƙawayenta da yin ƙarya game da tsare-tsarensu. Morrison ya ce ya fahimci abin takaici na gwamnatin Faransa, amma ya ce ya taɓo batutuwa game da yarjejeniyar wasu watanni da suka gabata, kamar yadda sauran ministocin gwamnatin Australia suka yi. Morrison ya ce zai kasance sakaci ne a ci gaba da ƙulla yarjejeniya da ta saɓa wa shawarwarin tsaro da kuma yin hakan zai saba muhimman manufofin Australia. Wani rahoto cikin jaridar The Guardian ya ce likitocin Amurka da ke kula da marasa lafiyan da ba a yi musu allurar rigakafin ba suna matukar shan wahala yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a karo na hudu a duk fadin kasar. Dr. Michelle Shu, yar shekaru 29, ta ce makarantar likitanci bata shirya ta ba don kula da marasa lafiyar da ba su kai yin allurar rigakafi tare da kiran lamarin tarbarewa. Amurka tana da sabbin kamuwa da COVID-19 fiye da kowace ƙasa, a cewar Cibiyar Harkin Mai Bibiyar Alƙalaman Cutar, inda take da masu cutar sama da miliyan 42. Ma'aikatar lafiya ta India ta faɗi yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da coronavirus 30,773 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, tare da mutuwar mutane 309. Cibiyar Harkin ta ba da rahoton cewa Amurka ce kawai ta fi yawan kamuwa da cutar fiye da India, wacce ke da sama da miliyan 33. Cibiyar Harkin ta samu fiye da mutane miliyan 228 da suka kamu da coronavirus a duniya, sai kuma mutane miliyan 4.6 da suka mutu dalilin cutar a duniya. Kusan allurar rigakafi biliyan 6 aka gudanar, a cewar Cibiyar Harkin.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton da ke bisa faifai. Wani abun ban takaici da bai wuce yadda rayuwar 'yan Najeriya ke ci gabar salwanta ba, sanadiyar 'yan ta'adda na cin karansu babu babbaka, musamman a yankunan da ke makwabtaka da wurare da ake fafutuka da waɗannan 'yan ta'addar. Irin hakan ne yake faruwa a ɗaukacin arewacin Najeriya, musamman a arewa maso yammacin ƙasar. Duk kuwa da ire-iren matakai da mahukunta ke ɗauka, su kuwa 'yan ta'addar na fitowa da wani sabon salo, wanda ke tabbatarwa mahukunta da cewar akwai buƙatar miƙewa tsaye. Wakilinmu a Birnin Shehu, Muhammad Nasir, yayi muna nazarin wasu daga cikin sabbin dabaru da waɗannan 'yan ta'addar ke amfani da su a wannan lokacin.
Al'ummomi a jihohin Sokoto da Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya suna ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan fashin daji waɗanda akasarinsu waɗanda ke sulalowa ne daga jihar Zamfara, inda mayakan ƙasar ke fafatawa da su. A jihar Sokoto dai maharan sun yi da rarmikiya ne a garin Tangaza, inda suka yi harbin kan mai uwa da wabi, suka kashe wasu, suka sace kayan abinci, a cewar wani wanda abin ya faru gaban idonsa.
Bakin shiga kasuwa Central Market ta Tangaza. Dan muna nan tsaye wajen kare 8 sun sai wasu sun kado ce mana, to Allah ya jaye, ajayi akwai baki, ajayi akwai baki. To sai mutane wasu sun kado da gudu haka. Sun kace shi mina na, to na biyu kenan mu tabbatar da kumfanin na wannan kawara. Sai an kai har bubu da kusa gara. Wani mai shagon wanda aka kusa wanda aka ce mana wani sun kalbe shi, shi biyu aka sun kare mishi sai wani. To dan shi kumfam da shi ya mutu shi ya rasu wannan shi wani yaro. Ko ta yarinya na masu abinci wanda sun kalbe ta ma kai. Mun gwada su ba da baya dai mun ɗauko su tare da mu kuma kai ta asibiti. Su ba dai an kai ta asibiti amma dai kayan da ta cika ita ma. Kuma sun kwashi kayan mutane sun tayar da shi da irin abin da shi biredi da madara da shaguna sun ci da jika yake cikin shagon.
Bayanan da suka biyo daga baya sun nuna cewa barayin sun ɗauki mutane da ba a tantance adadinsu ba, kuma duk sun kashe su a cikin daji. A daidai lokacin hada wannan rahoto dai, 'yan sa-kai sun bazama cikin daji suna neman gawarwakin waɗanda aka kashen. Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto, DSP Sanusi Abubakar, ta tabbatar da aukuwar lamarin.
Ka san wannan containment order din gaba daya ya takura musu kwarai da gaske ta ko'ina. Aware of incidents na jiya a gidan Madi, muna nan muna iya bakin kokarinmu insha Allah.
A jihar Kebbi ma mazauna yankin Shanga yanzu haka suna cikin fargaba da tashin hankali. Dan maharan sun shiga yankin ranar Juma'a da dare, inda suka soma da hallaka 'yan kabilar Dukawa su biyar daga cikin waɗanda ke zaune bakin dajin shiga garin na Shanga. Na zanta da wani dan banga wanda yana cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fafatawa da 'yan ta'adda a yankin.
Eh, abin da ya faru ainihi wa'ancan na 'yan Zamfara din na masu shigowa. To suna son ka to ko da ma dai dukin mazaunin su na. To wancan kaga can an ba su ta nan sun yo ba su rasa kai dai dari kuma suna jiran saurana. Kuma ba nesa suke duka ga gidajen Dukkawan ba. Sun tahi su ko dukan sun kake ba su haɗin kai ga manufar su. To sai sun ka kashe mai gidan. Mai gidan suna ne na mata Dodon Dawa. Sai sun kashe mai kuma yaro uku shi an na hudu sun jima kuma biyar.
Harwayo, wani mazaunin yankin, ya ce lamarin akwai firgita ga mutanen garin.
Sunana Garba Shanga. Yanzu haka akwai ƙauyuka da dama da ke cewa sun fara hijira, irin abin nan Kubai da Tungan Dariya, duk sun fara hijira zuwa ainihin suna samina haka, suna nan Gango, duk makwabtan Shanga ne. Sannan su sabon gari, waɗannan aka cikin dajin sabon gari ne gaba suke ga Shanga din.
Na nemi janta bakin jami'an tsaro a jihar ta Kebbi, amma dai abin ya gagara. Dama dai masharanta al'amuran tsaro sun jima suna shawartar gwamnatin jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro akan sai fa sun dauki mataki na bai daya kafin a samu nasarar kawo karshen wannan matsalar. Da ne idan barayin suka ji wuya wani wuri za su tsallaka zuwa inda sauki yake kuma su baje hajar su a can. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Shugabannin duniya na shirin koma majalisar ɗinkin duniya a New York a wannan makon tare da mai da hankali kan haɓaka ƙoƙarin yaƙi da sauyin yanayi da cutar coronavirus, wanda a bara ya tilasta musu aika bidiyon kalamai zuwa tarinsu na shekara-shekara. Yayin da coronavirus ke ci gaba da azzara tare da rashin isasshiyar allurar rigakafi, kusan kashi 1/3 na kasashe 193 na majalisar ɗinkin duniya suna shirin sake aika bidiyo, amma shugabannin kasashe da firaministoci da ministocin harkokin waje lokaci yayi na yin bulaguro zuwa Amurka. Amurka ta yi kokarin hana shugabannin zuwa New York a wani yunkuri na hana babban taron majalisar ɗinkin duniya zama babban taron yaɗa cuta, duk da cewa shugaba Joe Biden zai yi jawabi ga majalisar da kansa. Ziyarar farko ta majalisar ɗinkin duniya tun shirin rantsuwa a ofis. Tsarin girmamawa na majalisar ɗinkin duniya yana nufin cewa duk wanda ya shiga zauren taron ya bayyana cewa an yi masa allurar rigakafi, amma ba lalle ne ya nuna hujja ba. Wannan tsari zai ruguje lokacin da kasar farko Brazil ta yi magana. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro yana da shakku kan allurar rigakafi, wanda a makon da ya gabata ya bada sanarwar cewa baya bukatar rigakafi saboda tuni ya samu kariya bayan kamuwa da COVID-19. Akwai kyakkyawan fata cewa India za ta iya ci gaba da fitar da allurar rigakafin COVID-19 yayin da ake ci gaba da samar da rigakafin cikin sauri. Lamarin ya sanya kasar kan hanya da ta dace don yi wa mutane rigakafin a cikin watanni masu zuwa. Mun sanya wa kanmu cimmar samar da rigakafi biliyan 1.85 don kanmu. An shirya hakan zuwa ƙarshen watan Disamba, kuma daga baya gwamnati za ta iya bada izinin fitar da allurar rigakafin, a cewar NK Arora, shugaban kungiyar masu bada shawara kan fasaha ta ƙasa kan allurar rigakafi, ya shaida wa murya Amurka. Ya ci gaba da cewa za mu samu biliyoyin allurai shekara mai zuwa. India cibiyar samar da allurar rigakafi ana tsammanin za ta kasance babbar mai samar da allurar rigakafin COVID-19 mai arha ga kasashe masu tasowa. Koyaya, bayan bayar da allurai miliyan 66 ga kusan kasashe 100, New Delhi ta dakatar da fitar da kayayyaki a watan Afrilu sakamakon barkewar cutar ta biyu, tare da rage shirye-shiryen rigakafin kasashe daga Afirka zuwa Indonesia.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Haka muka zo ga taskar rahotanni. Shugabannin kwamandojin tsaro a jihohin arewacin jamhuriyar Nijar a ƙarshen wani taro da suka gudanar a jihar Agadez sun jaddada aniyar ci gaba da bayar da cikakkiyar gudunmawa don tabbatar da zaman lafiya a waɗannan yankunan mai makwabtaka da ƙasashen Mali, Algeria da Libya, wanda suke ganin cewar akwai buƙatar mahukunta su sanya ƙarfinsu a yankin. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron a jihar Agadez, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Komin Dingal a Darbe Sinar, Kiro har Arli, da yaran mu da sun kai lekol, Basilie, Brevete, duka dai mun tsaida su. Sai hankali wani ya zo ya maka proposal addini da baka sani ba, yake a kashe mutane, a samu kaza. Ko kai kaza lissula ne dai da sauransu dai ni da nasani
doktor na tamani te wadu sanar ta gutni mashayan bilin da san alwada na tente wa nas da gun
wasu daga cikin shugabannin kabilan Fulani da bugaje da Larabawa da Tubawa mazauna yankunan Ayer da Azawak kenan lokacin da suke jawabi a yayin taron tantaunawar da ya hada shugabannin kwamitocin tsaron yankin arewacin kasa a garin Ingal wadannan barade wadanda galibin su tsofaffin yan tawaye ne sun jaddada aniyar ci gaba da baiwa hukumomi haɗin kai don ganin an cimma gurin da aka sa gaba akan batun zaman lafiya
harka wannan mun mun san shi kama ya kaka mun kawo lahiya cikin zone ni ina tashi daga nan ina tafi kawar san escort
gamsuwa da irin gudunmuwar da waɗannan jagorori ke bayarwa yasa hukumar wanzar da zaman lafiya ta Haute Autorité à la Consolidation de la Paix shirye wannan taro da nufin ƙara musu azama ta yadda za su ci gaba da jajircewa akan wannan aiki na kare martabar ƙasa General Muhammadu Abutarka shine shugaban wannan hukuma
sun taba yaki sun taba daukar bindigogi muka ce to mun san dai in wani zai shigo da bindiga ta hanyar ku zai shigo to kaga wanga aiki shine muka yi yau shekara 10 sai nace ma shugaban kasa tunda zaka tafi Ingal wannan mutane da suka taya mu rike kasan mu hana mata ta zama yadda Mali ta zama ina so ka je ka gaida su ka san su ka musu jawabi a yi ta aiki
shekaru kusan 10 kenan da aka fara shirye irin wannan taro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula amma al'ummar Tubawa bata taba halartar wannan zama ba sai a wannan karan Chaga Muhammad Ashur na daga cikin waɗanda suka wakilci Tubawan jihar Agades
ba mu cikin da cikin harkar ruwa yanzu mun zo mu ga mu da buzaye da Larabawa da kullun ko wata biyu uku mun kawo lahiya mun san shi lahiya ta zo
shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ne ya jagoranci wannan taro ya jinjinawa kokarin da yace mambobin kwamitocin tsaro ke yi a arewacin kasa don samar da cikakkiyar fahimta a tsakanin al'ummomin da ke zaune a wannan yanki
ba wata biya baje ake ba ku yau shekara 9 kuna aiki da ba a san da shi ba amma aiki ne mai kwari yana kafafar da zumunci tsakanin kabilu na wannan yankin nan nazo in shaida ma an Niger irin aikin da kuke yi kuma nazo in muku godiya da wannan aikin kuma muka kira na ku ci gaba da wannan kokarin
a ƙarshen wannan taro mambobin kwamitocin zaman lafiyar yankunan Azawak da Ayer sun buƙaci samun tallafi daga wajen mahukunta sun kuma yi kira a ɗauki matakan ƙarfafa dangantaka a tsakaninsu da jami'an tsaro ta yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen neman hanyoyin murƙushe ƙalubalen tsaro buƙatun da shugaban ƙasa ya na'am da su Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga jihar Agades a jamhuriyar Niger.
Daga jamhuriyar Niger bar mu sake likawa Najeriya inda suma matsala ce ta tsaro. Sai har rahotanni na jaddada cewar 'yan Najeriya na da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar idan har za a cire son zuciya faɗan gaskiya ko miɗacinta ko da kuwa waɗanda ke aikata waɗannan munanan ayyukan suna da dangantaka da alaƙa ta jini da mutum. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta yi muna bincike a kan wannan lamarin.
Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta buƙaci goyon bayan jama'a wajen ba ta bayanai da za ta gano maɓoyar ɓata gari a tsakanin al'umma. Rundunar ta yi wannan kira ne bayan wasu manyan kame da ta yi na tabar wiwi na miliyoyin nairori da tarin albarusai da ake safararsu a cikin Najeriya. Mai magana da yawon rundunar ta Operation Safe Haven Manjo Ishaku Takwa ya yaba ne da ƙoƙarin da jami'an haɗin gwiwa da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau da kewaye ke.
A cikin sati guda kenan guda biyu muka yi wannan kamin. Na farko akwai wanda yake cewa shi retire ne daga dan sanda Nigerian Police kenan. Mun kama su da block na wiwi kusan 320. Muka tambaye su ina za su kai suka ce wai za su kai zuwa Adamawa. Tun daga Ondo suka dauko kayan wai za su tafi da shi Adamawa. Sannan kwana biyu bayan haka kuma jami'an tsaro suka sake tabcewa su amma wayannan shi ya retire corporal kenan wato IGA biyu a aikin soja shi kuma an sarke shi shi ma yana tare da block 248 na wiwi su ma aka tambaye suka ce daga nan ondo suka dauko shi kuma wai za su adabawa da shi kuma kin ga wayannan 248 din nan sannan kuma block 320 kuka mun kai su zuwa NDLA kenan a fakete kai kamar shekaran jiya ma mun kama wani da arsashe wato bullet kusan 375 a nan barikin ladi wai za su ko mangulle ko ina za su da kayayyakin nan ma wani traffic warden ne wato masu bada hannu akan hanya dan sanda kenan sun shi yake tuka wannan mota da wani mutum wanda yake cewa wai shine yana kan raka shi
ya zama kenan yan sanda ko kuma jami'an tsaro na da hannu a cikin wannan rikici
kamar shi yadda shi commander yake fada a kulliyo mai cewa ko da ma waye ne ya zo hucewa tunda akwai doka babu wanda yake da right ya doki doka hannu sa ko ya doki makamai ko ko ya doki miyagun kwayoyi a hannun sa saboda haka ko da mutum ya zo checkpoint ma a yanzu haka a nan jihar Plateau in ma kana gani ke dan sanan dole za a yi maka bincike in kuma ka yi retire ne za a yi ma bincike in kuma har yanzu kana aiki ne dole za mu yi bincike don ta haka ne muke danko wayannan abubuwan da yake tafiya matsala shine mutanen da suke zama a gari sun san yaran da suke jawo matsala amma saboda wata kila mutum yana addini daya da shi ko yana siyasa daya ko yana kungiyar ko sun tashi tare sai ga ana boyewa in an danke su kuma za ki ga an samu zaman lafiya
mai magana da yawun rundunar haɗin gwiwa ta Operation Safe Haven da ke aikin samar da tsaro a jihar Plateau kenan Manjo Ishaku Takwa lambobin da rundunar ta ba jama'a don ba ta bayanai su ne 0802212139 sai kuma 0819000091 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Greku masu sauraro tare da fatan ana cikin koshin lafiya Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin kasancewa tare da ku cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka jibanci mu'amalan matasa da kafafen yanar gizo madalla to a yau shirin zai duba kafar YouTube da ta yi kaurin suna kana miliyoyin mutane a fadin duniya ke ziyara don kallace-kallace na bidiyoyi don su nishadantar da kawunansu wasu su fadakar wasu kuma su ilmantar ko su nemi ilimi cikin shirin namu na yau muna tare da Salim Sani Zakariya da ke nazarin kirkiran shafuka a yanar gizo da manhajoji wato software developer da website developer a turanci tare da Yusufuddin A Yusuf kwararre a fannin fasahar kimiyyar yanar gizo bari na soma da kai Yusuf ya manhajin YouTube take kuma me amfaninta
so na farko dai YouTube wato wani tsari ne da wani manhaja da ake amfani da shi wajen sharing din videos wato yada videos kuma wannan manhaja kyauta ce bude ta kyauta ne amfani da ita kyauta ne wato yanzu YouTube ya zamto cewa babu wani abu a duniya da zaka bincika na ilimi da baka same shi a YouTube ba kuma musamman abubuwan ilimin muka nan akwai abubuwan da kai karan kanka ka san cewa ba ka da kuɗin da zaka je ka samu wannan ilimi wani ilimin ma sai ka biya kuɗin jirgi ka je wata kasar sai kai ta visa kai waye amma yanzu a YouTube kadai zaka yi searching din bayani daban-daban ka je ka koya ka iya kuma mutane da dama sun koyi abu ta YouTube musamman web development web design ne kai ko menene to ita YouTube wata manhaja ce da mutum iya amfani da ita ta inda ya dace zai iya koyan sana'a ba tare da ya je wajen aiki ba tare da ya je wajen wani ma ya koya masa ba zaka je a gida ka zauna ka koyi abin ka ka iya sana'a kuma ka zo ka dinga yi ma mutane aiki lokacin muna jami'a assignment din mu daban-daban muna zuwa mu solve din mu samu solution na assignment din mu karatu dukkan kana jami'a babu wani course da aka yi shi a jami'a wanda ba a yi shi a YouTube ka ji ka koyi shi ka iya ba in fa wani lokaci ma yadda za a koya maka a YouTube din ma lecturing kama bai koya maka irin haka ba so YouTube tana da amfani sosai
to Salim tun yaushe aka kirkira wannan manhajar ne
manhajar YouTube an kirkire ta a watan February 2005 2015. A bincike da aka gudana a shekara ta 2019 ya nuna cewa manhajar YouTube yana daga cikin shafukan yanar gizo-gizo wanda mutane a kullun suke shiga, wanda a kiyasin ya nuna cewa shine na biyu a cikin shafin yanar gizo-gizo wanda mutane suka fi shiga a duk duniya. Kuma binciken ya nuna cewa a kowace rana ana samun mutane suna kallon bidiyo wanda awansu ya kai biliyan ɗaya a kowace rana a cikin wannan manhajar ta YouTube.
Wasu irin bidiyoyi aka fi sakawa a shafin, kuma me muhimmancinsa ga al'umma?
Bidiyoyi da ke wannan manhajar zaka ga tun daga yanda zaka sa riga har zuwa ga yaya zaka yi sallah ko yaya mutum ya kamata ya rawa a coci. So wannan abin ya nuna matukar amfani a wannan manhaja ta YouTube take da shi. Sai dai kash akwai abubuwa da yawa da matasa yanzu ba sa amfani da wannan manhaja ta hanyar da ya dace. Abin da ya sa kuwa shi ne akwai bidiyoyi wanda suke da matukar ɗaukan hankali, abin da ya shafi harka fasaha da kimiyya, wanda suna nan kyauta mutum zai je ya kalla ko ya koya, amma matasa mu ba sa amfani da shi. Sun fi gane iyaka bidiyoyin da abin da ya shafi harkar wasanni. So abin da zan kira ga matasa shine ya kamata mu kasu gida biyu. Kashi na farko shine mutane, wasu matasan ya zamana suna ɗauko bidiyoyin da mutane al'umma za su amfani da shi wajen sa wannan bidiyoyi akan wannan manhaja. Kashi kuma na biyu shine wanda ba su da wannan bidiyon da suke da bukata su kuma su je su kalla su koya.
To kaɗan mana ƙarin haske dangane da ire-iren ɓangarorin da kuma rawar da suke takawa.
Ɓangare na farko shine ɓangaren masu sa shi wannan bidiyon da ake kallo, ɓangare na biyu kuma masu kallo. Kowanne yana da rawar da yake takawa. Su ɓangare na farko shine wanda suke sa wannan bidiyo, wanda bidiyoyi ne da ke da alaka da rayuwa da kuma addini wanda yana taimakawa mutane. Ɓangare na biyu masu kallo, su kuma suna taimakawa wanda suka sa bidiyon nan wajen samun abin da ya shafi kuɗin shiga, wato su kamfanin suna biya wanda suka sa bidiyon wani ɗan kuɗi a matsayin tukwicin wannan ɗora bidiyon a wannan manhajar tasu.
Yusuf, wanda irin ƙari za ka yi mana game da wannan tambayar?
Akwai YouTube channels daban-daban, wasu na fina-finai ne, wasu na koyar da karatu ne, babu abin da babu. Yanzu a misali kin ga kamar ni ina da YouTube channel ɗina Widen TV Hausa, wanda nake koyar da kwamfuta da faɗakarwa akan abubuwan technology da abubuwa. Kusan babu abin da za ka yi searching akan abin da ya shafi technology ko koyon kwamfuta ba ka daga same shi a channel ɗinmu ba, ko ma wasu channels ɗin daban-daban. Akwai manya-manyan channel da suna yin videos irin namu wanda za ka amfani da su. So ni zan amfani da wannan dama na kira Hausawanmu da su maida hankali da YouTube ɗin nan, su dinga zuwa suna searching suna samun abubuwa na ilimi da za su ƙare da shi, domin akwai su daban-daban. Mu karan kanmu masu kishin arewa mun buɗe YouTube channel ɗin nan, muna yaɗa videos na faɗakarwa da ilmantarwa da kuma sauran jama'a ma.
Salim, a matsayinka na matashi, wani irin kira za ka yi ma matasa masu shiga kafar ta YouTube su ɗora bidiyoyi da ba su dace ba?
Kira ga matasa masu ɗora bidiyon da abin wanda abin da bai dace ba, ko masu ɗora bidiyon da ke kawo rikici na addini ko rikici na ƙabilanci ta hanyar sa abin da na ƙarya ne akan wannan manhajar, na su guji wannan abin. Wannan manhajar ba a yi ta don kawo rikici ba, an yi ta ne don amfanin al'umma gabaki ɗaya.
Madalla, to masu sauraro gabaki ɗaya, da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan makon. Yanzu a madadin bakin namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Sai makon nan gaba da idan Allah. Assalam.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe Litinin da safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahihu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.